அதுக்கிட்ட
பேசுகிறேன். بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام அலமது
kawo abu ba a lokacinsa ba, ɗan itace ba a lokacinsu ba, qadirun ala al-ityani bil waladi ala al-kibar, yana da iko akan ya kawo ɗa ya ba da shi bayan an tsufa, don bayan an tsufa kan sunnar Allah bata gudana akan samun haihuwa ba. Wa kana ahlu baitihi inqaradu, kuma cikin nufin Allah ya kasance ne mutanen gidansa sun ƙare, sun mutu baya da sauran zuriya. To bai fidda rai ba, wannan abu da ya gani na karamar da Allah yawa yarinyan nan da yake rinanta sai ya karfafe shi akan cewa ai ko yanzu ma akwai yiwuwar Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi haihuwar duk da ba lokacinta ba ne. To shi ne da Zakariya rabbahu, sai annabi Zakariya ya roƙi Ubangijinsa, lamma da halal mihraba lissalati jawfal layl, lokacin da ya shiga masallaci ko kuma wuri keɓantacce a masallacin domin yin sallah jawfal layl cikin dare. Jawfal layl cikin dare ko ba tsakiya ba dai cikinsa. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, yace ya Ubangijina ka min baiwa ka bani kyauta daga wajenka. Zurriyatan tayyiba wato zuriya mai tsarki mai inganci, ma'ana waladan salihan, ka bani ɗa nagari wanda daga shi ɗan za a yi samu yaɗuwar zuriya ta gari. Innaka sami'u du'a, lalle kai mai jin ainin roƙo ne, kai mai jin roƙo ne. Ainaka sami'un li aswatina wa mujibud du'a, lalle kana jin muryoyinmu duk abin da muke faɗa, kuma kana amsa roƙon bayinka. Kasancewar annabi Zakariya yana cikin bayin Allah, yardaddu da Allah ta'ala yake gaggautar da amsa musu roƙonsu, Allah ta'ala ya amsa masa addu'arsa. Fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sai mala'iku suka kira shi, ana nufin mala'ika Jibrilu, domin shi ne mala'ikan da ake turo shi kan saƙonni ko da saƙonni zuwa ga manzanni. Mala'ika Jibrilu ya kira shi, wa huwa qa'imun yusalli, a lokacin yana tsaye yana sallah, wato cikin halin tsayuwarsa yana sallah, fil mihrab ainin a masallaci, cewa anna allaha yubashshiruka bi yahya, cewa Allah madaukakin sarki yana yi maka albishir, yana baka labari mai faranta rai, yana maka albishir da sunan da wanda za, wato da ɗa da zaka samu wanda sunansa Yahya. An ce ba taɓa samun wani wato mai suna irin wannan ba sai shi da Allah ta'ala ya raɗa masa wannan suna. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, yana mai gaskata kalmar Allah, wato shi Yahya da Allah ta'ala zai sa haifa maka shi ya baka shi, to zai gaskata annabin Allah Isa alaihi salam. An kira shi da kalmar Allah, wasummiya kalimatan li annahu khuliqa bi kalimatikum, an kira shi da kalmar Allah ba dan wani abu ba sai dan kasancewarsa an halitta shi da kalmar kun, ba tare da mahaifi ba, mahaifiyarsa ta haife shi ne da nufin Allah da kalmar kun, ba haihuwa ta ɗabi'a da aka saba ba, ta haduwar namiji da mace ba, shi babu mahaifi, haka Allah ta'ala ya so ya halitta shi. Wa sayyidan, kuma Allah zai sanya shi ya zama shugaba shi Yahya din, bayan Allah zai karrama shi da cewa zai ba da gaskiya da ɗan uwansa annabi Isa alaihi salam, kuma shi ma ɗin Allah zai ba shi nasa matsayin na jagoranci, zai mai da shi annabi, zai mai da shi manzo, sayyidan shugaba matbu'an wanda ake binsa, wa hasuran kuma wanda za a ainin hana shi daga kusantar mata ba dan ciwo ba, amma sai dai don wata hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil kamus, yazo cikin kamus cewa al-hasur man la ya'ti an-nisa wa huwa qadirun ala dhalika, wato wanda baya iya kusantar wanda baya zuwa mamata duk da yana da iko akan haka, awil mamnu'u minhunna, ko kuma wanda wani dalili ya hana shi kaiwa gare su, au man yastayihinna wala yaqrabuhunna, ko kuma wanda yake sha'awar su amma baya kusantar su saboda rinjayar da wani abu ainihin da ya fi su, tare da cewa auren mata dangane da ibada ko kuma neman kusaci a wurin Allah, wato shi ne wani abu mafi daraja mafi ɗaukaka, domin shi yasa mafi yawan annabawa wato suna da mataye da ‘ya’ya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta’ala waja’alna lahum azwajan wa dhurriyya, to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da mata da yawa kuma yana kusantar Allah subhanahu wa ta’ala da rinansu da kuma mu’amala da su. Amma akwai wata hikima da ta sa Allah madaukin sarki ya sanya wannan matsayin na annabi Yahaya ya zama daraja, tunda shari'ar ta zama daban-daban. Wa nabiyyan min salihin, kuma zai zama annabi daga cikin bayi managarta. Ruwaya annahu lam ya'mal khadiyatan wa lam yahum biha, an ruwaito cewa bai taɓa aikata laifi ba, kai bai ma yi nufin aikata laifin ba, saboda yadda Allah ta'ala ya masa baiwa da nagarta ɗin. Kuma dama dai an san su annabawan Allah ma'asumai ne. Qala rabbi anna yakunu li ghulam, annabi Zakariya da ya ji wannan bayani na mala'ika Jibril kan ɗan da za a bashi, har ma ga sunansa ga ainihin sifarsa ta ainihin nagarta da baiwa da Allah zai masa shi ma, sai ya ce rabbi ya ubangina anna yakunu li ghulam, yaya da yaya ɗa zai kasance mini, ba wai yana korewa ba ne, yana mamaki ne yanda Allah ta'ala zai tabbatar da wannan. Wa qad balagani al-kibaru, alhali tsufa ya riske ni, ya kai min matuƙa, balagani balagtu nihayata sinni, na kai matuƙar shekaru da mutane ke yi, mi'atan wa ishirin sana, shekara 120, wa imra'ati akir, kuma ga matata dama ba mai haihuwa ba ce, banda wannan ma kuma balagat 98, ta kai shekaru 98, kaga tsufa ya kai matuƙa, ko ga wacce dama tana haihuwar, to an daɗe zamani rabuwanta da haihuwa. Amma Allah ta'ala ya ce duk da haka zai bada ɗa a tsakaninsu. Kala sai Allah ta'ala ya ce al'amru kazalika, ai al'amarin haka yake, min khalqin ghulamin minkuma, wato lamarin halitta ɗa a tsakaninku, Allah ta'ala ya halitta ɗa a tsakaninku, wato haka lamarin yake, Allah zai yi haka, babu wani abu na daban. Allahu yaf'alu ma yasha, Allah yana aikata abinda ya so, la yujizuhu anhu shay'un, ba wani abu wato da zai gagari Allah a cikin wannan. Wali izhari hazihi alqudratil azima alhamahu su'al, kuma domin Allah ya bayyana wannan iko nasa ga wutacce mai girma na ba da haihuwa ga mutanen da suka wuce zamanin haihuwar da lokaci mai tsawo, Allah ta'ala dan ya bayyana ikonsa akan wannan, kada wata ran wani ko dan jahilci da rashin sanin lamarin Allah ya ce hakan ba zai yiwu ba, sai Allah ya kimsa masa yayi roƙon da ya jaba bi dan amsa masa, dan amsa masa kuma sai yayi roƙon, kuma Allah ya amsa masa cewa zai bashi. Walamma ta kan nafsuhu ila sur'atin mubasharibi, amma lokacin da ransa ya bege ya kagara da wato gaggawar abinda aka yi masa albishir da shi a bisa ɗabi'a irin ta ‘yan adam, musamman wani abu da kake so aka ce za a baka shi kana matuƙar son sa, to za ka so ka san yaushe za a shi ko kuma a zartar da shi, sai ka ga kana ƙosawa da jira, sai addu'a yace kala yace rabbi ji'alni aya yace ya ubangi ka sanya mini alama ai alamatan ala hamli imra'ati ka sanya mini alama akan cewa wace inna ganta zan gane cewa matata ta dauki ciki kala ayatuka allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza Allah ta'ala ya masa wahayi cewa alamarka akan haka akan cewa matarka ta samu wannan ciki shine ya zama ba za ka yiwa mutane magana ba ai tamtani min kalami ya zama ba za ka iya yiwa mutane magana ba bi khilafi zikrillahi ta'ala amma sabani ambaton Allah ta'ala in kana son yi magana ga mutane ya zama ba za ta yiwa ba haka kuran amma in zikiri zaka yi za a baka dama falatu min anwa ba za a hana ka daga wannan wani ikon na Allah ainin ya ƙara bayyana babu wani abu da ya same shi a bakin sa ko a harshen sa ko a hankalin sa ko kwakwalwar sa komai yana nan yanda yake to amma da yake dukkanin gaban da sababan suna tasiri ne ko su yi aiki da yardar Allah da nufin Allah to Allah ya sanya a daidai dan wannan lokaci na kwanaki uku in magana yake so yawa wani ba zai iya ba sai dai ya nuni amma in zikiri ne ko karatu da addu'a to wani zai yi falatu min an albaza hana ka ba salasta ayyami yini uku abila yali hawa to kwanaki uku illa ramzan sai dai ka yi nuni in magana ce to sai dai ka fahimtar da mutane da nuna musu abinda kake nufi kake so وفي مدته حبسه وعقد اللسان عن كلامه يوا هكذا واتو تصور لوكاتي دا aka kanye harshen naka aka hana kai magana to zikr rabbaka kaseera ka ambace ubangijinka da yawa wasabbih bil ashi wal ibkar kuma ka tsarkake Allah kai sallah safiya da maraice ko maraice da safiya awakiran laili wa awailam farkon a karshen dare da farkon sa ne shukurin ni'ima domin godewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana bainal bisharati wa bainal wiladati yahya zamanun madin ya zanto tsakanin wato wannan albishir da aka yi da kuma haifuwar yahya akwai zamani mai tsawo dan su'al alwaladi wal bisharati bihi kana fi sigari maryam domin addu'a da yayi cewa Allah ya bashi da da kuma albishin da aka yi masa albishir din da aka yi masa sun kasance tun lokacin da Maryam take karama tunda tana yar karama yana renanta da yaga karamar da Allah ya mata na samar da ƴaƴan itace ba lokacin su bayi addu'a wa wad'uhu kana ba'da kibariha to amma haihuwarsa bayan ta girma ne wa bulughiha 13 sana bayan ta kai shekaru 13 allati hiya zamanu hamliha bi isa wanda a wannan lokaci ne da ta kai shekara 13 Allah ya bata haihuwar isa wa baina yahya wa isa 6 ashhurin kuma an ce tsakanin haihuwar yahya da isa shekaru a wata 6 ne kaga ashe akwai shekaru da dama da yawa kamar shekara 12 ko da rabi ko mai kama da haka to kaga kenan wannan ma ya zai kara nuna mana cewa hatta ko da Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'ar bawa wani lokaci sai a samu jinkiri mutum yana ganin kamar Allah ba zai bashi ba ko bai amsa masa ba to amma da sauran lokaci ne wannan ma kuma shedan yana amfani da shi a cikin gaggawar dan adam da zaran mutum yayi addu'a so yake sha yanzu magani yanzu yan adam suna da gaggawa sosai musamman ma mu yanzu abinda yasa kake ganin yara musamman mata masu tasowa yanzu da yawan su suke son bin hanyoyi na gaggawa da garaje wajen samun abin duniya duk wani abu da aka ce ai da kai abu kaza za ka kudance ka zama miliyoniya sai ga suna ta tururuwa a ciki ko da abin na yaudara ne dama sai yaudaran za a iya yin haka sai da yaudara za a iya yin haka domin sunnar rayuwa bata gudana ba kawai abubuwa su dinga tafiya haka ta ci barkata dole akwai buƙatar bin abu sannu sunnatu tadarruj wal ajali al musamma komai wato abi da shi sunnar bi sannu da kuma cewa komai Allah ya masa lokaci iyakantacce. Suma qabal kalama bi zikri kayfiyati wiladati Isa wal bisharati bihi li Maryam. Sanna Allah ta'ala ya biyo da bayani kan ambata yadda aka haifi Isa alayhi salam da albishir da aka yi wa Maryam kan shi ita ma za a bata da wato mai girman daraja cikin bayin Allah cikin ulul azmi minar rusul wato annabi Isa alayhi salam. Wa fihi ala isqalati imra'atu Imran, aka yi adafin sa wato bayan Allah ta'ala ya ambata abinda wato matar Imran ta fada, to sai aka biyo da bayanin ita ma Maryam wato abinda ya faru dangane da ita. Adafan liqisatil binti ala qisati ummiha, wato da biyo baya da labarin ya bayan labarin mahaifiyarta, lima bainahuma min kamalil munasaba, don abinda ke tsakanin su na cikar dangantaka. Wa qisatu zakariya wa qad fasilatan bainahuma lil munasaba, kisar nabi zakariya ta shigo tsakani ne tsakanin labarin mahaifiyar Maryam da kuma ita Maryam din bayanin bishara da aka yi mata. To shine Allah ta'ala ya ce wa isqalatil mala'ikatu ya Maryam
wa yaqulatil mala'ikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa qaddarati wa
qalatil mala'ika, lokacin da mala'iku suka ce wato mala'ika Jibrilu yace ya Maryam, yace Maryam bayan ta girma kenan, inna Allaha astafaki, lalle Allah ya zabe ki, yahtaraki awwalan aysu qabilaki min ummik, ya zabe ki karan farko lokacin da ya karbi wato bakancan mahaifiyarki da yayi da ke, wa kabila tahrirki, ya karbi sadaukar da ke da aka yi domin hidimar Baitul Maqdis a matsayin ke na mace, wa lam yasbiq zalika li ghayrika min al-inasi, kuma hakan bai taba faruwa ba, bai riga ya ba ga wata kafinki wata wace ba ke ba cikin mata, ba taba sadaukar da wato ya mace ba domin hidimar masallacin Baitul Maqdis, amma Allah sai karrama ki ya karbe ki daga mahaifiyar wara baki fi hijri Zakariya, kuma yari ne ki karkashin kulawar Zakariya, wara zakaki min indi, kuma ya dinga halarto miki da arziki na karama daga wajensa. Inda malamai sun fitar da wato dalili na karamatul awliya, karamomi da Allah ke yi wa waliyai, daga wannan abin da Allah ta'ala yi wa Maryam alayhi salam, cewa ba sai mujiza ta annabawa ba, baiwa da karama daraja da Allah ke yi wa bayinsa zababbu cikin masu bin manzani masu gaskata su, wannan yana aukuwa a samu khariqul ada, wani abu da ya saba wa abin da aka saba gani. To Allah ya miki wannan, to ka wannan yana daga cikin zabi da Allah ya yi miki, wa tahharaki, kuma ya tsarkake ki min masisir rijal, daga ne shafar maza ko kuma tabawar maza, wastafaki, kuma ya zabe ki saniyan, bayan asma'aki kalamul mala'ikati mushafata, Allah ya ji yadda ke maganar mala'iku baka da baka, wa lam yaqali ghayriki bai auku ga waninki ba kuma. da wannan duk ta da duk wannan amma dai ba wai an bata martabar annabta bane ba domin annabta ko manzanci wannan yake banta ani da maza ne amma dai wannan darajoji da baiwa Allah ta'ala yayi mata shi yasa yazo a hadisin sahihul bukhari cewa wato an samu maza da yawa sun kammala sun kai mataki na kamala da isa amma daga mata yan kadan ne wato Asiya binti Muzahim matar Fir'auna da kuma wace ta sadaukar da ranta ta bijirewa Fir'auna har ta yi shahada a hannunsa sannan ita Maryam alayhi salam yake cewa an sanya Aisha radiyallahu anha fifiko an bata fifiko akan mata kamar da aka fifita asari wato nama da gurasa a cikin abinci a wurin Larabawa to wannan duka ishara ne zuwa ga baiwa da Allah ya mata ta wilaya ko musiddiqiya idan yace wa ummuhu siddiqa siddiqa ce yawa ba annabiya ba wata haraki ya tsarkake ki wasu tsafaki ya zabe ki alani sayil alami akan matan zamanin da matan talikai na zamanin ki babu macen da Allah ya bata daraja irin taki ya maryam ibnuti li rabbi ya maryam ki biyayya ga ubangijinki ibada biyayya tare da natsuwa da tsoron Allah shine qunut yawa ki biyayya ga ubangijinki wasjudi warka iman raki'in ki sujada ki ruku'u tare da masu ruku'u ay sallima al musallin ki sallah tare da masu sallah mana ki kula da sallah tare da mu'minai ire-iren ki waɗanda suke kula da sallah sallah ita ce sila tsakanin bawa da ubangijinsa wanda duk ya kula da ita to darajarsa da martabarsa za ta yi ne dore kuma za ta ankama a wurin ubangiji amma wanda ya sakaci da ita to in da yana da daraja da martaba ma to za ta rushe in ko bai da ita to faufau har abada ba zai samu martaba da matsayi a wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala ثم ترد في القصة بما ينبه السامعين على صحة نبوة محمد سنة الله تعالى بجرودة وتمغنى أسكية تكين لابار أبن ذي تناتد ما سجي يأنكر دسو أكان إنغنس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقسيس هاتين قصتين دبار لابارن نمو دايبو دايي وهما مما غاب عنه ترد تيوى wayannan kisoshin guda biyu kisoshi ne da suka faku a barinsa wanil bi'atin latina nasha fiha har ma wurin da ya taso kasa ko gari ko lardin da ya taso duka ba masu ilimi da suka san wannan ilimi wannan kisa ho ummiyun lam yaqra min ahadin shi kuma dama ba makaranci bane bai karanta wani littafi ba bai karatu a gurin kowa ba bi ma'ana bai taba karanta wani littafi na ahlul kitabi ba at-taura ko injila ko waninsa bai taba gurfana gaban wani malami cikin malaman su ba bai taba karanta wani abu irin wannan ba sai gashi kuma Allah madaukakin sarki ya sanar da shi waɗannan labaran bi tafsil dake dake ya fade su ta yanda in an koma gurin masanan da suka karanta littafin ko su littafin kansu an karanta za a tarar da labarin yanda ya fade shi a cikin waɗannan littafan sauƙaƙƙu abinda ke tabbatarwa cewa Allah ne ya sanar da shi ta hanyar wahayi to shine Allah ta'ala ya ce zalika min anba'il ghaib wannan abinda aka ambata na al'amarin Zakariya da Maryam baiwa da Allah ya musu sannan karbar addu'ar su karamcin da Allah ya musu a cikin wannan min anba'il ghaib yana daga cikin labarai na gaibi ai akhbaru ma gaba anka labarai na abinda ya boye a barinka nuhihi ilai wanda muke wahayin sa zuwa gare ka ya Muhammad wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamum ai baka gurin su baka tare da su a lokacin da Zakariya da sauran masu hidima a Baitul Maqdisi suka yi ta muhawara a tsakanin su akan kowa yana son a bar masa renan wato ita Maryam baka nan a lokacin da suka yi ƙura ya suke jefa alƙaluman su a ruwa suna ƙura li zahara lahum domin ƙura ta bayyana musu ko li zahara lahum domin ya bayyana gare su ayyuhum yakfulu maryam wane ne zai cancanci renon maryam tunda kamar da aka ambata abu guda daya da mutane da yawa suke cancanta kuma babu wani dalili da zai sa ko sababi da zai sa a rinjayar da daya akan su kuma kowa ya nace cewa haƙƙin sa yake so to kaga kuma ba zai iya fasashi ba an fasashi to kowa ma sai ya rasa to kake ne sai dai ƙuri'ar ta raba gardama to suka yi ƙuri'a ƙuri'a ta ayyana zakariya to baka nan aka yi hakan Allah ne ya so ya sanar da kai ta hanyar wahayi to wannan ya isa mai tababa akan manzancinka da annabtarka ya tabbatar da ingancin annabcinka da ainihin manzancinka domin ka zo da sanin da in ba ta hanyar wahayi ba za a san shi ba amma kunta ladaihim iz yaftasimun wa baka gurin su baka tare da su lokacin da suke jayayya fi kafalatiha game da rininta fata'arifa zalika fatukhbira bi yawa ballantana ka san abin ya faru kamar haka ba har ka bada labari wa innama araftahu min jihati alwahyi ka dai san shi ne kawai ta hanyar wahayi to kaga aka shigo da wannan labarin dan a waigar da mutane cewa su yi hattara da wannan ana bayani ne ana sai aka dan tsaya a ce to kun ga wannan labaran da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar ai labarai ne da sauran mutanen sa ba su san su ba shi ma din bai san su ba a da tun kafin Allah ya ayyana shi ya saukan masa da wahayi ta hanyar wahayi Allah ya sanar da shi saboda haka ya gaggawa a gaskata shi to sannan sai aka koma kuma ila tamami kisati Maryam zuwa ga karasa labarin ita Maryam din Allah ta'ala ya ce na mala'ika yayin da mala'iku suka ce wato mala'ika Jibril alaihi salam yace ya Maryam yake Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu kalmar Maryam dinnan wani malami wai Adam ibn Abi Iyas al-litafin bada'u zuhur wa qai'u zuhur yake haka yitowa cewa wai kalmar Maryam din a yaren su ita ce babu laifi kuma ce babu laifi lokacin wai da ta haifi ita mahaifiyar ke mahaifiyar Maryam din ta haifi ta ako aka rada mata da wannan sunan na cewa Maryam wato ai babu laifi da abinda Allah ya bayar ba kushe ba wala alam kuma ko hakan ne ko ba haka ba ya Maryam yake Maryam inna la yabashshiruki bi kalimatin min lalle Allah yana miki albishir da wata kalma ta sa ai waladun wato da wanda zai baki ci da kalmar sa ta kun shine ma'anar kalima minhu ismuhu almasih ismu maryam wanda sunan sa almasih isa dan maryam almasih ma'anarsa a lugar larabci kamar wasu suka ce ɗayan biyu ne ko dai ana nufin wanda Allah ya shafa masa albarka mai yawa a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ya zamanto mai yawan albarka a cikin talikai wanda annabi Isa alaihi salam ɗaya ne daga cikin waɗannan bayi Allah ya masa wannan albarka da daraja da martaba mai yawa duniya da lahira ko kuma ana nufin almasih wato wanda ya zagaya da yawa a bayan ƙasa domin shiryar da bayi domin wa'azi an ce shi ko gida bai kafa ba bai kafa wurin zama ba na dinne ko da yaushe yawo yake yana kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ake cewa masihu dajjal shi kuma kishiyar haka ne ya fa masa albarka Isa alaihi salam shi kuma dajjal to shi wato mamsuhul baraka ana nufin wanda aka shafe albarka babu alkhairi ko miskala zarratin tare da shi ko kuma mutum ne shi dajjal wanda zai yawata a duniya ya shiga ko ina domin badde mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal idan ya zo zai zagaye duniya ba inda ba zai shiga ba in banda makka da madina a wata ruwaya da baitul maqdis wuraren nan masu tsarki in yaje nan ma zai kokarin shiga amma zai tarar da mala'iku suna kange shi kaga wannan mayawaci kenan domin batar da jama'a da ne mayar da su kan kafirci shi kuma Isa alaihi salam mayawaci ne domin kiran mutane zuwa ga tauhidi wallahu alam yace sunan sa masihu Isa dan maryam khadaba habi nisbati ilaha ya mata magana yana danganta dan zuwa gare ta tambihan ala annaha taliduhu bila abin dan tana ko fadakar da ita sanar da ita kan cewa za ta haife shi ba tare da aure ba ba tare da namiji ba iza adatu rijali nisbatuhum ila abai domin al'adar mutane shine a danganta su zuwa ga ubanni wajihan fi dunya shi wannan da za a baki wato aka miki albarka da shi al-albishir da shi wajihan fi dunya mutun ne mai albarka mutun ne mai alfarma a duniya bin nubuwati Allah zai bashi annabta babu wata daraja babu wata alfarma da wani zai samu a gidan duniya da ta kai martabar annabta dadi akan wannan a ce an hada annabtar tare da manzanci shi annabi Allah yana yi masa wahayi ya aiko masa da sako na sani da abin da ya so ya sanar da shi na ainihin addini to idan umarce shi da cewa ya je ga waɗansu wata al'umma wasu mutane ya kira su zuwa ga ainihin addinin Allah barin kafirci ya saka shi jagoranta wata al'umma to ya zama manzo to annabawan da ba a tura su zuwa ga wasu al'ummomi ba su suka fi yawa an ce sun kai dubunnai da yawa amma dai su manzanni waɗanda aka aike su zuwa ga waɗansu al'ummomi hadisi ya inganta akan cewa su 313 ko wani abu mai kama da haka to yana daga cikin su manzanni hasali ma yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul guda biyar da Allah ya ba su matsayi mafi daraja kamar yadda ya ambata ainihin suratul ahzab Allah da kuma ina jin suratu shura ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata su biyar annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa annabi Isa sannan jagoran su jagoran talikai duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anar wajihan fi dunya halin kasancewarsa mai alfarma a duniya ta annabta wal akhirah da lahira bi shafa'a Allah zai bashi ceton bayi da yawa Allah zai bashi matsayi na ceton bayi ainihin masu yawa mu'minai da suka yi zina suka aikata zulubai amma dai mu'minai ne sun cancanta da a yi musu azaba kafin a saka musu da ayyukansu na alkhairi to a musu ceto a fasa a yafe musu a gyale su ba a musu azaba ba to nan shine ceto shi ceto aqida ta sunna aqidar qur'ani da sunna akwai shi Allah ta'ala zai yi izini ga yardaddun bayinsa daga annabawa ko salihan bayi su ceci wanda Allah ta'ala ya musu izini da su ceta wanda yake asalinsa dole ya zama mu'mini dole ya zama imaninsa sahihi ne duk girman matsayin bawa a wurin Allah Allah ba zai bashi cetan wanda yake ba mu'mini ba inda ba dan haka ba da Annabi Ibrahim alaihi salam zai yi cetan mahaifinsa Azar ko kuma Annabi Nuhu alaihi salam ya ceci ɗansa wanda ainihin yake musulunta ya halaka tare da al'ummarsa da dai sauran misalan waɗannan amma sharadi ne ya zama wanda za a cece shi ya zama yana da imani asalin imani yana da shi amma yana da zanubai da bai samu afuwar Allah kai tsaye ba bai tuba ba daga waɗannan zanuban ya mutu da haka hisabinsa ya zo ainihin aka masa hisabi kuma ya cancanci a azabtar da shi na wani zamani a wuta to Allah ta'ala in ya so bawa da rahama duk da haka sai ya saka wannan bawa a cikin cetan masu ceto daga annabawa ne daga siddiqai daga salihai bayan Allah waɗanda suke yardaddu waɗansu ƴaƴayensu ne za su cece su waɗansu ƴan uwansu waɗansu iyayensu haka nan dai Allah ta'ala kan yarda to amma su annabawa Allah yana ba su matsayi madaukaki na ceto da yawa haka cikin bayin Allah misali hadisin da ya inganta sahihu Muslim cewa Uwais al-Qarani jagoran tabi'ai a wannan al'umma Allah zai bashi ceto na mutane da yawa kamar kabilar Rabi'a da Mudar wasu manyan kabilu na Larabawa to akwai wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi ceto a wannan al'umma tasa wato da yawa kamar fiye da rabin al'ummar kamar da yazo a ruwayoyi ya ce an ba ni zabi cewa a saka al'umma ta rabinta a cikin aljanna kai tsaye amma ba a ba ni ceto ba ko kuma a bar ni a ba ni ceto sai na ce a'a a ba ni ceto din domin cetan zai fi yawa to sallallahu alaihi wasallama annabi rahama ainihin wanda Allah ya sifanta shi da rabbil mu'minin ra'ufur rahim kin Allah ta'ala ya sanya annabi Isa alaihi salam yana da babbar alfarma duniya da lahira da darajati dola da darajoji madaukaka hasili dai wannan bayi na Allah ranar alkiyama ne za a ga ainihin asalin darajar da Allah zai musu kamar yadda alfazazi yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satubdi mazayahul aliyata sa'atu yace alkiyama lalle da sanu za ta bayyana darajoji da alfarmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk abin da mutane suke tunani duka mu'mini sun yarda cewa yana da alfarma yana da matsayi amma ranar alkiyama za a gane inda wato alfarmar ta kai wato matakarta wanda Allah ta'ala zai baris da talikai gaba ɗaya ba za a fara hisabin ba kowa ya gaji har mutane wasu ma sun kosa suna cewa su gwamma a yi hisabin in wuta ma aka kai su la'alla ko wuta za a kai su tayyo a wutar ya zama za a samu ɗan sassauci a kan wannan gajiyar ta tsayuwar ka san kosawa ɗan adam to amma da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara wannan hisabi sannan kuma a bashi fannoni na ceto na shigar da waɗansu gidan aljanna ba tare da azaba ba ƙara ma waɗansu daraja a cikin gidan aljannar kanta wanda sun shiga aljannar ma da ayyukansu amma sai a ƙara musu martaba kuma wanda ko ba musu komai ba su sai riga sun tsallake amma sai a bashi damar ya ƙara albarkacinsa da ceton nasa sai a ƙara musu alfarma ta yiwu daga cikin bayin da suka rayu suna ƙoƙarin kare sunnarsa da tafarkinsa ne wallahu alam to haka nan dai Allah ta'ala zai bai ceto na waɗanda suke da zanubai zanubansu sun kai a musu azaba amma sai a fasa annabi Isa yana ɗaya daga cikin waɗannan bayi na Allah da Allah zai ba su waɗannan matsayu amma nasara da suka bauta masa suka ce shi ne Allah ko kuma na ukun Allah ko kuma suka ce shi ɗan Allah ne waɗannan Allah ta'ala ya tabbata mana da kafircinsu a nasoshi da yawa na alkur'ani da dukkan mun san su kuma wannan malumin ne mun addini bai darura mun san wannan kaida ce ta musulunci cewa su kafirai ne saboda haka ba sa cikin waɗanda za su amfana da cetan annabi Isa alaihi salam kamar da su suke fara su dogaron su ma kawai addinin nasu shine cewa annabi Isa ya sadaukar da ransa domin ya fanshi zunuban su amma wannan duka kamar da zamu karanta a nan gaba Allah ya karyata su ya tabbatar da cewa waɗanda kawai za su amfana da bin sa ranar tashin kiyama sune waɗanda suka yi imani da shi a matsayin annabin Allah manzon Allah bawan Allah wanda ke mutun ne shi kamar kowa bawa ne abduhu wa rasuluhu ne yawa suka bi shi akan haka a matsayin jagora a matsayin annabi suka bauta wa Allah shi kadai ma'ana suka yi musulunci tare da shi sune kadai za su tsira da bin sa Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kusaci a wurin sa subhanahu wata'ala wa yukallimu an-nasa fil mahdi kuma mala'ika ya ci gaba da gaya wa Maryam bisharar da yake yi mata kan da za a bata din Isa alaihi salam zai yi magana da mutane fil mahdi tun yana al-umman jaririn taka ay tiflan qabla waqtil kalam Allah zai sa ya wato zai sa ya bude baki yayin magana tun kafin lokacin yin magana a bisa al'ada kar kallamahum qailan kuma lalle yayi musu magana din yana mai cewa inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyyan al-ayati min surati maryam lokacin da suka zo suna ta baba ke maryam ina ka samu wannan da me ya faru ka ce sai nuna musu shi to shine sai magana yake cewa lalle ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ma'ana zai bani littafi injila kenan kuma zai sanya ni in zama annabi ya zai sanya ni in zama mai albarka a duk inda nake har zuwa dai karshen ayoyi da dama da bayani yazo dalla dalla dake dake a suratu maryam wa kallimuhum aidan kuma zai musu magana har ila yau kahalan bayan ya zama farido ibadatu tajawuzu sinnihi 40 sana bayan ketarawar shekarunsa shekara 40 idan mutum ya wuce shekaru 40 45 zuwa sama to ana cewa ya zama kahalu ya zama farido to zai magana da mutane a wannan lokaci ma zai musu wa'azi zai kira su zuwa ga Allah to wannan malamai da yawa sun ce ishara ake yi zuwa ga dawo da annabi Isa sauko da shi da za a yi a ƙarshen zamani sai a ƙarshen duniya kamar yadda ya zo a hadisai mutawatirai cewa Allah madaukakin sarki zai dawo da annabi Isa lokacin da dajjal zai bayyana har ma shi zai halaka dajjal din kuma shi zai addu'a Allah ya halaka Ya'juju da Ma'juj kuma za su hadu da al-Mahdi kamar yadda hadisai da dama suka zo to zai waɗansu shekaru in ma shekara 40 yana wa'azin yana kira a wannan lokaci ko kuma shekaru 7 wallahi alama take kamar yanda masu littafai da suke magana akan ashiratu sa'a suke magana domin suna cewa sanda Allah ya dauke shi yunkurin da Yahudawa suka yi na kashe shi da makircin su lokacin bai kai kahalu ba da yawa suna cewa bai wuce shekaru 33 ba ko wani abu mai kama da haka to saboda haka a lokacin bai zama kahalu ba amma sanda za a dawo da shi saboda shekarun da zai kara a wancan zamani to zai zama kahalu zancen dawowarsa dai abu ne wanda yake ya tabbata bi tawatur hadisai mutawatir sun tabbatar da haka wani babban malami a kasar India shekarun baya wato ya rubuta littafi musamman da ya tattaro hadisai waɗanda ruwayoyin hadisai sama da 100 da aka samu waɗanda suka tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo daga ingantattun hadisai da bayanai da aka samu na magabata na tafsiri to ya tara littafi guda ya tabbatar da wannan cewa mas'ala ce wadda take an yi ijma'i a kanta wa min as-salihin kuma yana daga cikin bayin Allah managarta da Allah ta'ala ya yarda da su qalat sai ta ce rabbi ya ubangina anna yakunu li waladu ta ya zan samu da walam yamsasni basharun alhali dan adam bai taba ni ba bai tazawujin wala gairi da aure ko da waninsa Kala, sai Allah ta'ala ya ce ta hanyar wahayi, al'amuru kazalik, al'amarin haka zai kasance. Min khalqi waladin min kibla abu, na cewa za a halitta ɗa ainihin gare ki a baki shi ba tare da ainihin mahaifi ba, ba tare da uba ba. Allahu yakhluqu ma yasha, shi Allah yana halitta abin da ya so, da abin da ya so ya ga daman yi sai ya halitta shi. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, idan ya hukumta wani al'amari, wato ya so samar da wani abu, to ai ba komai bane, shi abin da ke gare shi kadai yana fada ma abin ne kun kasance fayakunu, sai abin ya zama da fada sai abin ya zama yana kasancewa, fa yakunu wato sai ya kasance. Allah ta'ala da abin da ya so samarwa, da abin da yake so ya halitta, da sarkakiyar abin da kasance wasu abin mamaki, duk girmansa kuma da kazaitarsa, kuma ko dukkan kantarsa da sirantarsa, da wannan kalma ce ta kun kasance da nufi sai abin ya kasance. Saboda haka babu wani abin mamaki. Wai wallahi kitaba, kuma banda wannan malika baiwa da aka ce za a baiwa shi dan da za a baki, Allah zai sanar da shi alkitaba, wato rubutu. Rubutu zai iya rubutu, dan baiwa ce babba a ce mutum ya iya karatu da rubutu, to Allah zai sanar da shi alkhatta, wato rubutu, aujin sal kutubil ilahiyya, ko kuma zai sanar da shi tarin da tatafai na Ubangiji da yawa. An ce Allah ya sanar da shi ya haddace a Taura da Injila duka. Wal hikmata, Allah zai sanar, zai bashi hikma, ko da ita ce annabta, ko kuma kwarewa da fahimtar abubuwa yanda suke, kowane abu yanda ya kamata a fahimce shi, yadda ya kamata a san Allah ta'ala ya ajiye shi domin abu kaza, to wannan shine hikma, wato kwarewa da gogewa, Allah zai bashi wannan. Wattaurata kuma zai sanar da shi a Taura, wal injila kuma zai sanar da shi injila, ma'ana Allah zai bashi ikon haddace waɗannan littattafai waɗanda su ne jigajigan littattafai aina banu Isra'il. To duka tun daga lokacin bisharar Allah tabaraka wa ta'ala yake sanar da ita yadda al'amarin zai kasance. Sannan ya ci gaba da cewa wa rasul. Rasulan ila bani Isra'il, ya zama manzo zuwa ga banu Isra'il, wannan zuriya da ta yadu bayan annabi Musa alaihi salam. Anni kad ji'tukum bi aya, kuma lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga banu Isra'ila, ya yi musu bayani da cewa anni kad ji'atukum bi ayatin, cewa lalle na zo muku da aya, wata babbar alama da ke nuna cewa ni manzo ne na Allah. Min rabbikum, daga wurin ubangijinku. Na zo muku da mu'jiza, wani abu wanda yafi karfin a zo da shi ta fuskar tsafi ko kuma wani ilimi ko wata kwarewa. Face mu'jiza anni daga Allah madaukin sarki. Anni akhluqu lakum min at-tayr, min at-tayn, cewa ina suranta muku min at-tayn, daga danyar kasa. Ka hayati tsairi siffar tsuntsu kamar surar sa. Fa anfuqu fihi, sai in busa a cikin sa. Fa yakunu tsairan bi iznillah, sai zamanto tsuntsu mai tashi da izinin Allah. Amma malamai suka ce kowane manzo ana bashi mu'jizozi daidai da irin abin da yafi yaduwa a lokacin sa. Shi Annabi Isa alayhi salam a lokacin sa ana gadarar kwarewa ne ta fuskar likitanci, abubuwan suke da alaka da wannan. Saboda haka sai Allah ta'ala ya bashi mu'jiza mai kama da wannan. Wa ubrul akmaha, kuma ina warkar da makahun da aka haife shi da makanta. Kaga wannan masu magani ma basu faye ma ta samma yi wa irin wannan magani, saboda wato makanta ce wacce galibi ba ta warkewa. Wal abrasa, da mai ciwon kuturta, tabaras, kuturta mai bata jiki ba mai yanke ba mai tsinke yatsu ba, ita ma tana da wuyar sha'ani, wuyar magani. To amma Allah ta'ala zai bani ikon warkar da wa'in wa uhyil mauta bi iznillah, kuma zan raya mamata, wato ina raya mamata da izinin Allah. Wato bi ma'ana zan yi addu'a Allah madaukakin sarki ya raya mamata wanda ya mutu tsawon shekaru da yawa, amma da addu'a ta sai Allah ya tashe shi, ya tashi ya rayuwa. Har ma an ce yayi addu'a an ta da wanda ya mutu bayan shekaru dubun naima, Sam dan Nuh alaihi salam. To kaga wannan babu shakka mu'jiza ce mai ban mamaki, kuma wadda ta kai matuƙa. To duka Allah ta'ala ya bani wa'annan, yake gaya wa banu Isra'ila wanda an san su da taurin kai. O nabi uku bi mata akulun, kuma zan dinga ba ku labarin abinda kuke ci, ba matar da ke runa rafi boyotikum, da kuma abinda kuka adana kuka boye a cikin gidajenku, daga abinda ban gani ba. Zan iya cewa mutum ka ci abinci iri kaza, kuma ka aje abu iri kaza ba tare da na gani ba, wanda wahayi ne zai sanar da ni duk waɗannan. Inna fi zalika, lalle cikin waɗannan abubuwan na ambata na mu'jizozi, la'ayatan lakum in kuntum mu'minin, aya ce gare ku wacce ta isa ku ba da gaskiya kan annabtata in kun mu'minin. Wa musaddiqan lima bayna yadayya, kuma na zo muku ina mai gaskata abin da ke gabani na, min at-taurati, wato littafin at-taura, ina gaskata at-taura. Don manzanni da Allah ya aiko su babu wanda yazo yana mai karyata wanda ya gabace shi. Dukkan su yan uwan juna ne, tauhidi suke karantarwa, wato musulunci suke tabbatarwa. Wala illa lakum ba'da allazi hurrima alaikum, kuma ma nazo muku ne da wata fa'ida, nazo ne don halatta muku sashen abinda aka haramta akan ku. Da an haramta muku wasu abubuwa saboda wani laifi da kuka aikata, to a shari'a da Allah ta'ala ya aiko ni da ita, to za a sassauta muku waɗansu haramukan da aka ainihin haramta a kanku. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, kuma na zo muku da aya, wato daga wurin ubangijinku. Wato mana dukkan wa'annan mu'jizozin, wa'annan ilmukan, na zo da su ne daga wurin ubangijina, ubangijinku. Fattaqullaha wa ati'uni, saboda haka ku ji tsoron Allah kuma biyayya, ku yi min da'a ne cikin abinda nake umartanku da shi, na kadaita Allah da kuma yi masa biyayya. Waɗannan mu'jizozi, waɗannan ayoyi shaidu ne kan cewa ba daga ainihin ra'ayin kaina nake faɗin abinda na faɗa ba, nake faɗa ba, daga Allah ne wannan al'amari yake. Inna Allaha rabbi wa rabbikum wa rabbukum, lalle Allah ne ubangijina kuma ubangijinku. Fa'buduhu, ku bauta masa kamar yadda ni nake bauta masa. Haza, wannan abin da nake umartanku da shi, siratun mustaqim, shine tafarki madaidaici, wanda manzannin Allah tun daga farko Adam alayhi salam kawo annabi Nuh alayhi salam zuwa Ibrahim a tsakiyar zamani har zuwa kaina har zuwa manzon karshe duka tafarkin kenan a bautawa Allah Ubangiji a kadaita shi da bauta shine tafarki madaidaici to amma menene banu Isra'ila suka yi fa kazzabuhu fa lam yu'minu bihi zuwa kariya ta shi basu bada gaskiya da shi ba darasin mu na gobe bi izinin ta'ala za a dora akan abin da Isa alaihi salam yayi na kira ga ainihin jama'arsa da ta yi imani domin fuskantar Allah subhanahu wata'ala da bijirewa waɗanda suka kafirce masa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan imani ya tabbatar da musuluncin mu da imanin mu ya raka mu har zuwa komawar mu ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana afuwa cikin kusakuran mu kuma Allah ya tare ta mu a cikin lada dangane da abin da muka yi daidai a ciki Allah ya tsare mana imani Allah ma izzal islam wal muslimin azilla shirka wal mushrikin madamir ada addin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وجنبنا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته